Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin, shi daga watan Disamban shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Maryam da kanun labarai.
Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaban Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4 a yau Litinin. A yau Litinin kuma shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocin ta don kwantar da ƙarin marasa lafiya saboda nau'in coronavirus na Omicron. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na shekarar 2022 a Beijing.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar sojan kasar 12 sakamakon wani harin da aka kai a ƙauyen Fatiyo na gundumar Tira a ranar Asabar.
Wata magana ta bambancin kabila ko ta bambancin ra'ayin siyasa dan Niger ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya saboda ya ceci rayuwarsa, rayuwar ɗan uwarsa, rayuwar ƙasarsu gaba ɗaya.
Za ku kuma cewa wasu jiga-jigan 'yan kasuwa daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun fara shimfiɗa tabarmansu ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, biyo bayan kaɗa gangar zaɓen shekarar 2023 da wasu 'yan siyasa ke yi a ƙasar.
Sun zuba adashi da shugabanni da suka fito a yankunan Najeriya. To a yanzu ganin suke lokaci yayi su karɓi adashi daga yankuna, amma a Kanwa a kan jirin Adama kuma tsohon mataimakin ƙasar nan.
Muna kuma ɗauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4 a yau Litinin saboda tada husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19. Abinda wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Wannan shine hukuncin farko cikin jerin tuhuman da ake mata da tayu su sa Suu Kyi, wadda ta taba samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize, ta kasance a gidan yari shekaru da dama. Tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, Suu Kyi yar shekara 76 ke tsare, lamarin da ya kawo ƙarshen takaitaccen lokacin mulkin demokradiyyar kasar. Tun daga lokacin Suu Kyi ta fuskanci tuhume da yawa, ciki har da saba wata dokar sirri ta gwamnati da cin hanci da rashawa da magudan zabe. Tana kuma fuskantar hukuncin zama gidan yari tsawon shekaru da yawa idan aka tabbatar ta aikata laifuffukan. A yau Litinin aka yanke wa Suu Kyi hukuncin zama gidan yari na shekara 2 saboda tada husuma, sai kuma ƙarin wasu shekarun 2 saboda saba dokar da ta shafi matakan kariyar COVID-19. Abinda mai magana da yawun gwamnatin sojojin kasar Zomin Tun ya faɗa wa AFP kenan ta wayar tarho. A yau Litinin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocin ta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na 4. A watan da ya gabata ne aka gano nau'in Omicron a Afirka ta Kudu, abinda ya sa hankalin ƙasashen duniya ya tashi yayin da gwamnatoci ke fargaban wani zagayen barkewar cutar kamar wutar daji. Adadin masu kamuwa da coronavirus a Afirka ta Kudu a duk rana ya ƙaru a makon da ya gabata da mutum fiye da 16,000 a ranar Juma'a daga kimanin 2,300 a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Ramaphosa ya faɗa a wata jarida da ake wallafawa mako-mako cewa ga dukkan alamu nau'in Omicron shine mutane suka fi kamuwa da shi a galibin lardunan ƙasar guda 9, ya kuma buƙaci jama'a su yi rigakafin COVID-19. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafa a Beijing ta ɓangaren diplomasiyya. kauracewar diplomasiyyar na nufin jami'an Amurka ba za su halarci wasannin ba na Beijing a shekara mai zuwa, yayin da Amurka za ta bar 'yan wasan kasar su yi wasannin. Wannan zai kawar da abin da ya faru a shekarar 1980 lokacin da tsohon shugaba Jimmy Carter ya hana 'yan wasannin Amurka halartar wasannin rani da aka yi a Moscow saboda mamayar da tsohuwar tarayyar Soviet ta yi wa Afghanistan a ƙarshen shekarar 1979. Gidan talabijin ɗin CNN ne ya fara sanar da batun sa ran sanarwar matakin. Shugaba Joe Biden ya fuskanci matsin lamba daga 'yan majalisar dokokin kasar akan ya sanar da hana jami'ansu zuwa wasannin saboda keta haƙoƙin bil'adama da China ta yi, ciki har da tsare miliyoyin musulman ƙabilar Uyghur a lardin Xinjiang da kuma farmakin da aka kai wa 'yan rajin demokuraɗiyya a Hong Kong. A watan da ya gabata ne shugaba Biden ya ce yana duba yiwuwar hana jami'an gwamnatinsa zuwa wasannin.
Tuma dalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar sojan kasar 12 sakamakon hali da aka kai a ƙauyen Fantiyo na gundumar Tigray a shekaran jiya Asabar, yayin da gwamnan 'yan ta'adda suka sheƙa lahira tare da kwace baburansu da dama da na'urorin sadarwa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da ta aike wa kafafen yaɗa labarai a cikin daren jiya Lahadi, ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce wata bataliyar dakarun tsaro mai sansani a ƙauyen Fantiyo ta yi kicikusu da ɗaruruwan 'yan ta'adda a lokacin da take ƙoƙarin tantance wasu bayanan da ke cewa an hango tarin 'yan bindiga a kan babura suna ƙoƙarin afkawa ƙauyen na Fantiyo a ranar Asabar ɗin da ta gabata. An kwashe lokaci mai tsawo ana fafatawa a tsakanin waɗannan barade da 'yan ta'adda, lamarin da ya ba sojan Nijar damar karkashe gwamnan 'yan ta'adda tare da kwace musu na'urorin sadarwa da kuma lalata babura da dama. Jigo a kungiyar Sovole Nijar Salisu Amadu ya jinjina wa sojan Nijar saboda yadda suka yi tsayin daka wajen kare martabar ƙasa da al'umarta.
Suna 'yan ta'adda su gane a wannan abin da suke babu cin galaba babu cin nasara. Dan duk lokacin da sojojin mu suka mutu sun suma shi insha Allah sun zama shaidai, kuma Allah ya karbe su gidan aljanna, dan saboda suna yi dan su kare kasar su, kuma suna yi dan su kare mutuncin kasar mu, dan saboda su kare al'umma. Wannan kuma idan ka tambaye su tsakanin su da Allah ma me yasa suke ba za su iya gaya ba, kuma ba su da amsa, kuma ba za su amsa ba har abada abada. Kurin wannan mata musiba ce wanda ya zamanto suka kurbi ruwan bala'i suke kuma suke cewa kuma a'a ba za su mutu ba akan abinda suke sha su mutu da wani. Ya kamata
yawan waɗannan mahara ya taimaka musu har suka yi nasarar kashe sojoji 12 tare da jikkata wasu 8, in ji wannan sanarwa wacce ta ƙara da cewa ɗaukin da aka samu daga sojan garin Wanzarbe da Tera da jiragen da suka riƙa shawagi ya sa 'yan bindigar suka tsere suka kuma bar gawawwakin su da dama ya shi akas, kodayake sun arce da wasu daga cikin mutanen da aka kashe musu. Tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Honorable Hama Asa, wanne ya nuna jirayi akan rasuwar jami'an tsaro, ya gargaɗi jama'ar Nijar a maida dukkan wasu bambance-bambance share ɗaya don tunkarar ƙalubalen tsaro.
Duk wata magana ta bambancin ƙabila koko ta bambancin ra'ayin siyasa ɗan Nijar ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya, saboda ya ceci rayuwarsa, rayuwar 'yan uwarsa, rayuwar ƙasar su gaba ɗaya. Yau da shekara 5 wato ni da kaina na leƙa na ga aikin da sojoji suka yi defa, na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar Tawa, na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar Talabiri bisa kare al'ummar Nijar gaba ɗaya. Ya kamata yau a ba sojoji goyon baya cikakke, kuma muna fatan Allah Ubangiji ya ba su nasara. Waɗannan 'yan ta'adda Allah shi kawo ƙarshen su.
Ƙauyen Fantiyo na karkarar Goruwar da ke gundumar Tera a jihar Talabiri na daga cikin garuruwan da hukumomi suka girke wa sojoji takanas a farkon shekarar nan da muke ciki domin kare jama'a, bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda suka addabi mazaunan garin da kewaye a can baya. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Gambia Adama Barrow ya sake lashe zaben shugaban kasa da rata mai yawa tsakaninsa da abokin adawarsa a zaben da ya bude sabon babi a demokradiyyar karamar kasar da ke Afirka ta Yamma. Barrow ya samu kusan kur'u kashi 53 cikin 100 a zaben da aka yi ranar Asabar, a cewar sakamakon da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar ta sanar a jiya Lahadi. A sauƙaƙe ya doke abokin adawarsa Usaini Dabo na jam'iyyar United Democratic Party wanda ya samu kusan kur'u kashi 28 cikin 100. Wannan shine zaben shugaban kasa na farko da aka yi cikin shekaru da dama a kasar da tsohon shugaba Yaya Jame bai shiga ba, wanda a yanzu yake gudun hijira a kasar Equatorial Guinea bayan da ya sha kaye a zaben shekarar 2016 kuma ya kiya amince da shan kayan. Dusan Semeru da ke kasar Indonesia ya yi tambadan karin toka a yau Litinin, abinda ya kawo tsaiko a kokarin neman waɗanda suka tsira da ake yi yayin da hotunan da aka ɗauka ta sama suka nuna munin bala'in da aman wutan ya haddasa a ƙarshen makon da ya shige. Dutse mafi girma a tsibirin Java ya yi aman wuta a ranar Asabar da ta gabata, inda ya fitar da toka da ta tashi zuwa sararin sama, lamarin da ya kuma haddasa ruwan tabo yayin da dabban mutane suka tsorata suka gujewa gidajensu. Akalla mutane 15 suka mutu. Hotunan da aka ɗauka daga sama sun nuna yadda tituna suka cika da toka da tabo sakamakon aman wutar, sun kuma laƙuma gidaje da yawa da kuma motoci ciki har da manyan motoci. Cibiyar sa ido kan annoba ko wani bala'i ta Indonesia ta ce har yanzu ba a san inda mutane 27 suke ba.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yayin da 'yan siyasa suka fara kada gangar zaben shekarar 2020 a Najeriya, wasu jigajigai 'yan kasuwa daga shiyar arewa maso gabashin kasar sun fara shimfiɗa tabarmarsu ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya halarci wani taron da 'yan kasuwan suka gudanar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Wannan dai ya bayyana ne a lokacin da shugabannin 'yan kasuwar jihar Gombe da Bauchi da Adamawa da Borno da Yobe suka yi wannan taro na musamman, inda suka bayyana hujjar wannan bukata tasu. Dr. Ali Bafeo Adamu shi ne babban coordinating gamayyar 'yan kasuwan shira arewa maso gabas da ke mara baya wa Alhaji Atiku Abubakar.
Wannan taro haɗin kai ne na kungiyar 'yan kasuwa na arewa maso gabashin Najeriya wanda suka haɗa kai domin taimakon Alhaji Atiku Abubakar saboda cancantansa ya zama shugaban ƙasar Najeriya a 2023. So wannan kungiya mun create na ne saboda mu goya masa baya domin muna tabbaci daga cikin masu neman shugaban ƙasar Najeriya gaba babu wanda yake da aƙida da kuma zuciyar taimakon al'umma da kuma kawo ci gaba ƙasar Najeriya. Atiku idan ya dawo ba yankin nan ba, ƙasar nan gaba ɗaya za a samu canjin da ba ta samu yarisa.
Alhaji Hamisu Ahmed dan kasuwa ne daga jihar Bauchi ya halarci taron gangamin ga abin da yake cewa.
Sunana Hamisu Ahmed, wanda aka fi sani da Salele. To mu ba abun da damu faɗa magoya bayan Atiku Abubakar, mu abun farin ciki ne, abun san barka, kuma mu ƙara kira mashi Atiku Abubakar a matsayin mu na magoya bayansa, na lallai yayi wa Allah da ma'aiki ya sake fitowa neman shugabancin ƙasa a Najeriya, saboda abin da ya tabarbare ko ma samu mafita da gyara da kuma sula shine kawai bukatun mu.
Senator Abdullahi Ahmed Nimi, gogaggen dan siyasa a Najeriya, ya halarci taron shi ma ga abin da yake cewa.
Dan kasuwar Nodi sai suka ga sun samu wannan gangarumar lokaci da dama na baiwa shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya dama da ƙarfafa masa gwiwa kan cewa sun ji sun gani campaign dinsa daga kwabo zuwa miliyan 100 za su mushi kudunmawa daga Northeast, saboda sun yi imani kan cewa kowa ya bar gida ya bar shi, kuma sun zuba adashi wa shugabanni da suka fito a yankunan Najeriya. To a yanzu ganin suke lokaci yayi su zuba na su karba adashi daga yankuna, amma kanwa akan jirin Adama kuma tsohon mataimakin ƙasar nan, saboda suna gani a Najeriya kusan shine yafi kowa sanuwa a siyasa, kuma babban dan kasuwa ne ba na Najeriya ba a cikin fadin duniya.
A jawabinsa na godiya, tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar Sardaunan Adamawa ya nuna farin cikinsa bisa wannan bukatar, kuma kauna da 'yan kasuwan suka nuna masa. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Gombe a Najeriya.
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau Litinin, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu nazarci wasu hanyoyi da suka kamata mahukunta su bi a Najeriya wajen kawo ƙarshen matsalar tabarbarewar tsaro a yankin arewacin ƙasar. Kuma baya da ilimi ke samu a arewacin ƙasar na da nasaba da tabarbarewar tsaro, an gabatar da wani taron masana domin zakulo hanyoyi mafita. Abokin aikinmu Aisha Ma'azu ta samu zantawa da wasu daga cikin mahalarta taron, inda ta samu tambayar Dr. Abdullahi mai Kano Madawaki na tsangayar binciken halayyar ɗan Adam a Jami'ar Bayero da ke Kano. Ta kuma tambaye shi a game da makasudin taron.
Taron dai da aka gabatar, an gabatar da shi ne a nan Kano, kuma ya kalli matsaloli na tsaro da kuma da suke shafan sashen ilimi da cigabansa a wannan ƙasa, musamman muka mai da hankali akan jihar Kano. Wanda ya ji wannan ka iya cewa a Kano babu manya-manyan ƙalubalen tsaron da a yanzu suke hana wanzuwar harkokin ilimi su gudana, amma ƙungiyoyi masu zaman kansu ne suka haɗu a nan jihar Kano, aka zauna aka kira mutane masu ruwa da tsaki, aka tattauna akan yadda za a samar da mafita domin hangen nesa da suka yi cewa akwai matsaloli na tsaro waɗanda suka hada da satar yara 'yan makaranta a makarantu secondary da primary har ma da makarantun Islami, makarantun allo a wasu jihohi waɗanda watakila za a ce suke makutaka da jihar Kano da kuma wasu jihohi a arewa. Wannan yasa ake ganin ya kamata masu ruwa da tsaki su fito da zauna a tattauna, su yi nazari, su kuma nuna abubuwan da ya kamata su nuna don ankarar da gwamnatin jihar Kano domin ɗaukar matakan da ya kamata a ɗauka tun yanzu kafin a ce abin ya zo ya same mu na kwance. Wannan gaskiya a takaice shi ne makasudin da ya sa aka gabatar da wannan taro.
Ko Dr. Zan Sukrai mana ɗan tsokaci a game da ƙasidar da ka gabatar a game da matsalar tsaro da kuma yadda yake shafar batun ilimi a yankin arewacin Najeriya.
Ƙasidar da na gabatar a wannan taro dai ni na fito a matsayin babban bako da zai bayar da bayani na farko kan me ni na kalla a matsayin matsaloli muke ganin suna shafar harkokin ilimi a wannan ƙasa, wadda kuma suke da janibi irin na tsaro, wanda kuma muke ganin ya kamata a ce an ɗauki matakan da ya kamata ɗauka a nan jihar Kano. To ni na fara gabatar da ƙasidata a takaice ta nuna yanda ilimi yake da muhimmanci wajen gina ɗan Adam, kuma yanda ba wata al'umma a ko ina a duniya da za su samu cigaban da ke da bukata idan ba an samar da ilimi a cikin al'ummar ba. Na farko kenan. Na biyu, shi ilimi yakan samu ne nagartacce a lokacin da yanayi ya inganta, yanayi ya zama mai kyau, ya zama wanda mai neman ilimin da mai ba da ilimin da inda za a ba da ilimin duka sun cancanci a samu ilimi a wajensu. Ya kamata a ce an samar da wani yanayi da za a samar da ilimi ga matasa, ga yara a wannan jiha tamu da ma wannan ƙasa ta baki da matsaloli already wadda suke nan a jibki a sashen ilimi namu na wannan kasar hama da wannan jiha tamu ta Kano, kuma a cikin matsalolin dama suna nan kafin ma matsalar tsaron ta zo ta zo ta tattazu ta ƙara assasa wannan matsala ta neman ilimi ne da ba da shi a jiha. Shi ne din karancin kuɗi da ake ba wa sashen ilimi, kuɗaɗen da ake warewa cewa na budget duk da dai ba sa kaiwa adadin yanda wataƙila za a ce majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawara a yi, kuma a saki kuɗin ma zuwa sashen don inganta neman ilimin shi ma yana gagara. Abu na biyu, akwai karancin makarantu da karancin kujerun zama, karancin tebura da karancin kayan aiki da abubuwa da yawa da wanda suke shafar yanda ake ba da ilimi. Na uku, na yi maganar yanda karancin malamai musamman ƙwararru a makarantunmu musamman na primary da na secondary, wanda ya jawo akasari kuwa mafi yawan lokuta ilimin da ya kamata a bayar nagartaccen ɗin baya samu. Na uku, hukumomin da nauyin rataye a wuyansu na su yi bibiya na abin da ake kira supervision da monitor su ma yanzu ba kasafai sukan aiwatar da waɗannan ayyukan wanda da watakila muna yara muke gani amma a yanzu ya yi karanci abubuwa da yawa sun jawo musamman a karkara ya'ya sukan gaza zuwa makaranta domin sai sun je cikin biya wa iyayensu wasu bukatunsu na gida misali rashin samar da ingantacce nagartacce mai yalwataccen ruwan sha a karkara ya jawo akasarin yara kafin su je makaranta auyin da ya kamata su bata a makaranta shi suke bata wajen neman ruwa to wannan kuma yake shafar zuwa makaranta din wanda dole duk wanda bai je makaranta ya rasa abin da ya kamata ya sani ko ya koya don ba koma za a koya masa ba abu na gaba mun yi maganar watakila distance lazim mun yi maganar rashin isassun makarantu za a wasu lokaci a wasu kauyukan makarantun sun yi nisa yara sai sun yi tafiya mai tsawo sukan iya samun makarantun da za su to kuma a hanya yara sukan gamu da wasu hadarurruka musamman yaya mata wanda muke gani na cin zarafi a wasu wurare ba wai lalle mun ce a jihar Kano ba amma a wasu wurare abin yana faruwa na gaba shine matsala ta cin hanci da rashawa wanda taiwa gaba ɗaya tattalin arzikin kasar mu tarnaki ta kuma yi wa sashin ilimin kasar mu da jihar mu shi ma tarnaki wanda ya jawo ake gaza samun da abubuwan da ya kamata a samu kuma ba wani abu ne boye ba cin hanci da rashawa yana taka rawa wajen illata duk wani sashi wanda zai tabbatar da an samu ci gaba a bangaren shi a wannan kasar ta mu wannan muka ce yana bada gudunmuwa sai muka kalli yanayin yanda ake sa yara a makaranta musamman a karkara za ku ga cewa a yanzu mutane sun fusa ƴaƴansu maza a makaranta su aje yara mata a lokacin da ake kokari a ga cewa ƴaƴa mata an sa su a makaranta sun zauna a makaranta sun gama primary sun shiga secondary ita ma sun gama ta watakila har sun samu shiga manyan makarantu na ƙasa to amma matan sai muka lura a mafi yawan lokuta musamman a karkara koda an sa su ba sa iya zama har su gama kuma har su samu ci gaba su yawanci za a cire su ko suna harkokin tallace-tallace ko kuma ma a yi musu aure wanda ana musu aure dama kamar an yanke musu kauna na neman ilimi ke
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk lahirin waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lizers Gresham ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bissalam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba
to madalla a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email to bari mu fara da wannan sako da ke cewa kalaman injiniya Buba Galadima na cewa zai jagoranci zanga-zanga mai karfin gaske idan aka kara kudin man fetur zuwa naira 340 mu talakawan kasar nan muna tare da shi 100% akan wannan kudiri nashi zamu kuma goya masa baya domin wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ba tausayin talaka ne a gabanta ba sako daga Haruna Boda Inkaibo a garin hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa sai kun sakon hadin gwiwa dake cewa salam VOA Hausa Allahu akbar a madadin al'ummar karamar hukumar mu tabarakin ladi dake jihar mu ta Filato muna mika sakon jajantawa ga daukacin al'ummar kasar jamhuriyar Niger sakamakon hali da yan bindiga suka kai a ranar Lahadi suka kashe sojojin Niger muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen masu kai hare-hare a kasashen Niger da Nigeria da Mali da Kamaru da Chadi da Ghana da sauran kasashen mu baki daya amin summa amin daga Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan sai kuma wannan sako daga Mahmud Salu Kauran Namuda yace hakika hanyar da ta tashi daga garin mu Kauran Namuda zuwa Shinkafi ta zama wata makasar al'umma da kuma satar mutane akwai bukatar hukumomi su rufe wannan hanyar da kuma kasuwar garin har sai jami'an tsaro sun kawar da ƴan ta'adda dake kan hanyar kasancewar barin hanyar da kasuwar garin a buɗe yana ƙara sanadin asarar rayukan al'umma da dukiyoyinsu a kusan kowace safiya shi ko Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe cewa yake salam VOA Hausa gaskiya ina tausaya wa al'umman garin Shinkafi da sauran garuruwan jihar Zamfara sakamakon matsa musu lamba da ƴan bandiga suke yi. Da fatan gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen takawa waɗannan ƴan ta'adda burki ganin yadda lamarin sai ƙara faɗaɗa yake. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Hakikan horas da ƴan bandiga dabarun inganta tsaro a ƙasarmu Najeriya abin yabawa ne. Ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake yi. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako na ƙarshe na cewa salam VOA Hausa. Muna taya shugaba Adamu Baro murnar lashe zaɓen Gambiya. Da fatan shugaban zai yi kokari wajen bin dukkan hanyoyi da za su kawo ci gaba a ƙasar. Wasiƙa daga Yahaya Dano Azare da na Mairo Umar Makira tare da Umar Abubakar Odoji Azare. Toma Adalla. Yanzu ko ga Maryam Dauda ta sake dawowa da takaitattun labaran duniya.
Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau Litinin saboda tada husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19. Abinda wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. A yau Litinin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa cewa ƙasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafi a Beijing ta bangaren diplomasiya.
Jama'an sauraro ya takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariyar. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan injiniya ambassador Umar Bunun Sharif Musa wanda Allah ya masa cikawa a cikin darajiya kuma aka yi jana'izarsa da karfe 4 na a Maiduguri. marigayin na zama babban aminin Alhaji Baba Gaidam Kano Suriki da retired Air Vice Marshal Abba Alizanna. To Allah ya ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya. Yanzu madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti, sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake cewa a huta lafiya, amma a dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.